الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yahu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 9 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna na Waqidul Islam na Sheikhul Imam na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am tambayar ɗan uwa shine wai dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Furqan ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما wannan ita wannan aya hikaya ce ubangiji subhanahu wataala yake mana dangane da addu'a daga cikin addu'o'in bayansa wanda ya musu laqabin ibadur rahman yanda Allah ya zanu tun daga farkon fadarsa wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ubangiji ta'ala ya ringa bayani daki daki game da sifofin su har aka zo kan wannan aya ubangiji ta'ala ya nuna mana ga irin addu'ar da suke ubangiji ta'ala yake cewa walladhina yaquluna sune wadanda suke fada a cikin addu'o'in su rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun ya ubangijin mu ka bamu abinda zai faranta mana idanun mu game da matikin mu da zuri'an mu sune ƴaƴan mu da jikokin mu waj'alna lil muttaqina imama ya ubangijin mu ka maida mu mu zamanto abun koyi wato ga masu tsoranka ma'ana duk wani wanda yake mai takawa ya zamanto yana koyi da mu ai ba yanda za a yi mai takawa yi koyi da kai sai in ka zamanto takiya sai in kana da tsoran Allah shine to mai tsoran Allah zai yi koyi da halayenka da dabi'unka to haka suke addu'a waj'alna lil muttaqina imama ya ubangijin mu ka maida mu mu zamanto imaman abinda ake nihi da imaman ai kudwa mu zamanto kenan jagora abun koyi lil muttaqina ga masu tsoranka to shine tambayar dan uwa wai shin wannan addu'a ta ke banta ga maza banda mata bata ke banta ba wato ga maza an gane ku yanda namiji aka sunnanta masa ya ringa kaskanta kai ga ubangijinsa ya ringa roƙonsa cewa ya faranta masa idanunsa game da ƴaƴansa da matar shi, to haka ita ma mace an sunnanta mata ta yi ta addu'a cewa Ubangiji ta'ala ya faranta mata ido, ya faranta mata zuciya game da ƴaƴanta wato da mijinta. Sai dai wajen lafazin mutum zai iya canzawa, idan namiji ne kai tsaye zai iya faɗa kamar yadda ya zo a nassi na Alƙur'ani, amma idan mace za ta yi kenan, inda larabci za ta yi, sai ta ce rabbi habli min zawji wa auladi qurrata aini waj'alni lil muttaqina imama. An gane ku? Kenan haka za ta faɗa, ya Allah ka bani abinda zai faranta idanuna game da mijina da ƴaƴana, ya Allah ka sanya ni zamanto abun koyi wato ga masu tsoronka. An gane ku? A nan kenan ka zamanto abun koyi ga masu takawa, wannan kuma ya haɗa maza da mata. To don haka, tare da cewa bayani ya gabata ba su ɗe ba su biyu ba, ita addu'a Ubangiji ta'ala bai ƙayyade mu ba cewa dole sai da yaren Larabci. In dai addu'a ce, duk yaren da kake ji da shi za ka roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko da a cikin sallah ne, sallah ta farilla ko ta nafila, in mutum ba zai iya faɗa da Larabci sai ya ce ya Allah, ya Ubangiji na, ka bani abinda zai faranta mun zuciya, ya faranta mun idanu game da matana wato da ƴaƴana, ya Allah ka maida ni in zamanto abun koyi ga masu tsoronka. Ita ma haka za ta faɗa, ya Ubangiji na, ina roƙonka ka bani abinda zai faranta idanuna game da ƴaƴana da mijina, ya Allah ka maida ni in zamanto abun koyi ga masu tsoronka. To haka ake buƙatar mumini ya nace akan wannan addu'a. Illa kasancewar ita addu'a na nuna mana tsantsar tawakkali ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa mun meka masa wuƙa da nama, mun dogara izuwa gare shi. Amma ba a karin farko ba, baka kama sababi ba, kai tsaye sai ka yi ta addu'a, ya Allah ka inganta min mijina, ya Allah ka inganta min ƴaƴana, dole sai ka biyo hanya, dole sai ka kama sababi, ƴaƴa sai ka yi ƙoƙarin ba su tarbiyya ta ƙwarai, ka gina su akan tarbiyya islamiyya, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da ƴaƴan muminai, da yanda manzon jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ƙoƙarin tarbiyyantar da ƴaƴansu. Ka yi ƙoƙarin sanin waɗannan hanyoyi, ka yi ƙoƙarin tarbiyyantar da ƴaƴanka, wannan na nuna ka kama sababi. Sannan sai ka yi ta addu'a, ka yi ta addu'a Ubangiji ta'ala ya sanya sababin da ka kama ya yi amfani, domin shi ne khaliqul asbabi wal musabbabat, Ubangiji ta'ala shi ne yake halittar sababi, kuma wannan sababi shi ne rukuni na farko daga cikin rukunai waɗanda suke na tawakkali. Tawakkali sai ka kama sababi, sannan kuma ka maida al'amarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, law anna kunta tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tagadu khimasan wa taruhu biqana. Manzon Allah yace, da a ce kuna dogaro ga Ubangijinku haƙiƙanin dogaro kamar yadda ya dace, da Ubangijinku ya azurta ku irin yadda yake azurta tsuntsu. Manzon Allah sai ya ce, tagadu khimasan, tsuntsu na yin jijjifi ya fito daga cikin shekarsa domin neman abinci, wata ruhu bi kwanan, sannan sai ya maraita ciki a ciki. An gane ko? Mun yi bayanin duk wanda yake zama kamar misali a cikin ƙauyuka ko a cikin gari ne, za ka tabbata cewa tsuntsu ya fi komai sammako, tun da duhu-duhu kafin ketowa alfijir, gab da ketowa alfijir za ka ga tsuntsaye suna kuka, suna fitowa daga cikin shekarsu, za su fita neman abinci. Ka koma cikin wake-waken mawaka na shahidiya yanda suke sanya misalin sammako da suke domin yin farauta suke nuna cewa sammakon da suke yi yafi sammako wanda yake da tsunsu kamar yanda Imrul Qais yake fada a cikin waƙarsa wa qad aqtadi wa dayru fi kunatiha bi munjaridin qaid al awabid haykali mikarrim mifarrim muqbilin mudbirin ma'an kajul mud sakhrin haqqahu sayl min ali yace wa qad aqtadi yace haqiqa nayi jijjifi izuwa farauta wa dayru fi kunatiha yace halin tsuntsaye suna cikin shekar su ko futa musiba tsuntsu yana cikin shekar shi bai ma fito ba yace ni na fita fagen farauta na shiga daji to dan haka kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana me ake nihi da tawakkali sai ka kama sababi kaga tsuntsu ai ba zama ba yake a cikin gidansa a cikin shekar shi yace bakin da Allah ya yanka ba zai hana shi abinci ba kamar yanda a Hausa wasu suke fada cewa randa tana daka Allah ke ba ta ruwa makahu ba shi idan gani wai Allah ke ba shi abinci ya ci makahu zama yake a daki haka tashi yake sai ya kewa ya je bara ya samu abin da zai ci dan haka dole sai ka kama sababi Umar Allah ya kara masa yadda ya ga wasu mutane biyu sun zo masallaci sun zauna sai yake tambaya me suke aka ce masu dogaro ne da Ubangiji Umar ya same su da kukara ya ringa raukas ya ringa ce musu sama ba ta ruwan zinari ko azurfa yace maza kowa ya tashi ya je nema sama ba ta ruwan zinari ko azurfa kuma ka koma shugaban halitta ba haka ya zauna ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sana'a sana'ar shi shine shihadi yake cewa an sanya arzikina karkashin tsinin mashi haka kuma in ka dauki sahabbansa kowa yana da sana'a in ka dauki Abubakar Allah ya kara masa yadda yana da sana'a Umar Allah ya kara masa yadda yana da sana'a Usman Allah ya kara masa yadda da sauran sahabbai gaba daya to dan haka kasancewar anan dole mutum ya zamanto ya kama sababi in ya kama sababi sai ya bara ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amarinsa kai dai ka kasa ka tsare kai fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfanar da kai akan sana'arka dan haka a takaice abinda muke so mu sani anan baya halatta kawai haka ka zauna kai ta addu'a cewa Allah ya shirye maka da ƴaƴanka Allah ya shirye maka da zuriyarka dole sai ka kama sababi kai kokarin ba su tarbiyya ta musulunci sannan kai ta addu'a cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka akan cewa su zamanto na ƙwarai. Na'am.
Ya shalla da asar. Bayan da asar ya kawo ya mai da nafila. Ya ne har kashi.
Kamar wace nafila?
Kamar ba yake akwai hadisi da yake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu
nafila. Na fahimci tambayarka. Wai mutumin da bai samu ba ar-ratiba wanda ake yi bayan az-zuhr domin yana daga cikin ar-rawatib nafilfili wanda wasu suna kasancewa gabanin sallah ta farilla daga cikin salloli wasu kuma suna kasancewa bayan gama sallar kamar yanda bayani ya gabata shine hadisin Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda take cewa naji mai gidana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa duk mutumin da ya kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare Ubangiji ta'ala zai gina masa gida na musamman a aljanna 4 kafin az-zuhr 2 bayan az-zuhr idan an gama nawa kenan 6 2 bayan magriba a gida in har ba a samu komawa gida a masallaci ba laifi bane akan iya yin su 8 kenan 2 bayan sallar isha su ma a gida kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gida yake yin su in baka samu komawa gida ba laifi kana iya yin su a masallaci sannan 2 kafin sallar asuba sune ake kiransu da sunan raka'atul fajr to shine dan uwa yake cewa anan wani uzuri ya gitta maka bayan gama azhar baka yi ba wannan raka'a biyu da ake yi shin bayan la'asar kakan iya yin su wasu daga cikin malamai suna ganin cewa tunda baka samu damar yin su to sun kuce maka an gane ku domin menene hujjar su shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la salata ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams wa la salata ba'da as-subh hatta taghulu ash-shams manzon Allah yace ba wata sallah bayan la'asar sai an kai wato faduwar rana haka bayan asuba manzon Allah yace babu wata sallah sai an kai lokacin da rana ta gudu wasu malamai suna ganin cewa kakan iya yi menene hujja domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gama sallar azhar wasu jama'a baki suka zo suka shagaltar da shi bai samu bai sai bayan sallar ta la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ɗakin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda yi Ummu Salama take tambayar shi tace ya Rasulullahi ba ka hana yin nafila bayan la'asar yace kwarai yace wasu jama'a suka shagaltar da ni nafilar da ake yi bayan azhar ita ce ban samu ba nayi sai a yanzu to dan haka suka ce wannan dalili ne duk mutumin da ya nace akan yin waɗannan nafilai in wani uzuri ya gitta masa misali bayan azhar bai samu ba to ko bayan la'asar ne yakan iya yi kuma tare da cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tazarci akan wannan a kullun sai yayi nafila bayan la'asar me yasa saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dabi'ar shi da al'adar shi duk wani aiki na gurai to idan ya riga ya fara to manzon Allah zai nace akan shi bai dainawa dan haka kenan ba a sunnanta mana ba yin nafila bayan la'asar amma in sun kuce maka ba laifi mutun yakan iya yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama bayani akan al'amari na takwas daga cikin al'amura waɗanda suke warware wato kalima ta la ilaha illallah abubuwan da suke kafirtar da wato mutum bayan musulunta kamar yadda bayani ya gabata su da yawa zaka ji mutum yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah yana maimaita ta shi ko bai san cewa ya bar baya bazzane ko kuma mu ce ya bar baya da kura tuntuni ya warware la ilaha illallah shi to shine kasancewar dole ne mutum ya yi kokarin sanin ita kalima ta la ilaha illallah ya san menene ma'anarta wanda ta kunsa ya san kuma menene ta hukunta ya yi kokarin yin aiki da su ya sani kuma abin da yake shi yanci la ilaha illallah dan kada waɗannan abubuwa su fata masa la ilaha illallah shi kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake cewa kanan nasu yas'aluna رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير واساله عن الشر مخافه ان يدركني ko kuma makhafata an ata'afihi yace mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abubuwa na alkhair domin su kusance shi yace ni kuma iya abinda nake tambayar sa wato sharri kawai nake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa sai yace makhafata an yudrikani dan tsoran kada ya ci mu a wata riwaya yace makhafata an aqafihi dan tsoran kada na fada cikin wannan tarko to dan haka dole ne mutum ya yi kokarin sanin abubuwan da suke warware la ilaha illallah wanda bayani ya gabata wasu malamai sun zana sama da abu 400 waɗanda suke warware kalimata la ilaha illallah kuma duk littafin da ka koma daga cikin littattafan fiqhu waɗanda suke al-muqawwalat zaka samu malamai sun yi babi na ridda sun zano abubuwan da suke iya kafirtar da mutum bayan musulunta idan ka koma wannan littafi wanda yake gagarumin littafi daga cikin littattafan malikiya Muktasar Khalil a cikin sa da yayi babi na radda sai da ya zano kusan abu 30 waɗanda suke warware kalmar la ilaha illallah. To shine muka yi bayanin malam ya ambaci waɗannan abubuwa guda 10 saboda in ma ya kasance su ne galibin abin da ake cuduwa da su yau da gobe, abinda mutum yana iya gaugawar aukawa a cikin su ba tare da ya sani ba. Wanda bayani ya gabata akan su mun zo mun gama bayani akan na takwas, wanda na takwas shine muka yi bayanin cewa wato bada haɗin kai da agaji, an gane ko ga mushrikai akan yakar musulmi, mudaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimina, wato ba mushrikai goyen baya da agaza musu wato akan yakar musulmi. Duk mutumin da ya ba kafiri haɗin kai ya kawo masa agaji akan ya yaki musulmi, to wannan ya kafirta. Dalili malam sai yake cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin. Ubangiji ta'ala ya ce wa man yatawallahum minkum, duk wanda ya jibinci lamarin mushrikai daga cikin ku jama'a ta mu'minai, fa innahu, ubangiji ta'ala ya ce ya san da cewa shi minhum yana daga cikin su, ma'ana daidai yake da su. Duk wanda ya ba kafiri haɗin kai ya taimaka masa akan yakar musulmi, ya san da cewa shi da wannan kafirin sun zamantu ɗaya, shi ma ya kafirta. Duk lalacewar musulmi, duk ta'addancin da yake da duk aikin da yake, in dai ba su kafirtar da shi to bakka da ɗan uwa sama da shi. In dai aikin da yake bai kafirtar da shi ya fitar da shi daga cikin musulunci, to wannan shi ne ɗan uwanka na haƙiƙa, an gane ku? Yafi mahaifinka, yafi mahaifiyarka, yafi wanka, yafi kananka, yafi ɗanka idan ba musulmi bane ba. Saboda ɗan uwantaka ta haƙiƙa ita ce ɗan uwantaka ta musulunci, babu wata ɗan uwantaka sama da ɗan uwantaka ta addini, an gane ku? Kenan anan baya halatta ga musulmi ya ba kafiri haɗin kai da goyen baya ya taimaka masa domin yayi wani zagon ƙasa da maƙalƙashiya akan cutar da musulmi ko ya karsu, wannan haramun ne. In har mutum yayi haka to wannan yana iya kafirta ya fita daga cikin addini. Dan haka Ubangiji ta'ala sai ya ce inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin, lalle Ubangiji ta'ala baya shiryar da jama'a waɗanda suke azzalamai izuwa hanya ta shirya. Ubangiji ta'ala yana makautar da su ya tushe basirarsu domin su labci kaya makomar su ta yi muni a gobe kiyama. To tare da cewa a darasi da ya gabata domin cikar fa'ida muka yi bayanin cewa akwai wasu abubuwa wanda suke ya kamata mu san su saboda yaɗuwarsu a cikin al'umma ta musulmi a yau, wanda kuma suna da alaka da al'amari na 7 daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah, shine asir wato dabo, wanda bayani ya gabata akan menene ma'anar dabo a yaren Larabci, menene ma'anarsa a shar'ance da kuma nau'ikansa, sannan kuma da hukuncin wanda ya aikata dabo, da dalili akan kafircin dan dabo, kuma da hukuncin yanda shi dan dabo in an same shi me ya dace a zartar masa na hukunci. Duka bayani ya gabata akan haka. Kenan abinda muke so za mu ambata domin cikar fa'ida wato su ne alamomin da ake gane dan dabo da kuma alamomin da ake gane shi wanda aka masa dabo aka masa sihiri, an gane ko? Alamun da ake gane dan dabo da alamun da ake gane wanda aka masa dabo. Dangane da alamun da ake gane dan dabo, alamu ne sun kasu kashi biyu. Akwai alamu waɗanda suke koyayyu wanda ba kowa yake ganewa sai mutumin da yake da tsinkaye da nura wanda Allah ya haskaka wato basirar shi. Da zaran ya ga dan dabo yana iya gane cewa wannan dan dabo ne, ta hanyar wasu alamu, amma ba kowa yake ganewa ba sai mutumin da yake da basira, yake da kaifin hankali da fahimta. Daga cikin waɗannan alamu waɗanda suke koyayyu, duk mutumin da yake da basira da ganewa, wanda yake cuɗuwa da jama'a yau da gobe, ya sani mutanen ƙwarai, ya sani waɗanda suke na banza game da alamu, da zaran wato ya ga fuskar ɗan dabo, zai gane cewa wannan fuska ce ta ɗan dabo, domin abin da yake ruhu mata wato na muni, wato da baki, a dalilin kuma kafircinsa wal iyaz billahi. Zaka ga fuskarsa babu wani annuri tare da ita. Sannan hanya ta biyu, shi mutumin da yake da tsinkaye da basira, da zaran sun yi tattauna daidai da minti ɗaya, ya zauna wurin ɗan dabo, to zai iya sanin cewa ɗan dabo ne ta hanyar wato maganganunsa. Domin shi ɗan dabo, da zaran ka zauna wurinsa, za ka ji a cikin maganganun shi yana nuna maka cewa shi na ƙwarai ne, kuma ya nuna maka cewa ya fi ka son kanka, abin da ya kawo ka ya fi ka son kawarki, zai ringa nuna maka haka. Sannan hanya ta uku daga cikin hanyoyi waɗanda suke koyayyu, so da yawa za ka ga ɗan dabo in ka zauna wajen shi yana kaɗa hannuwa haka, ba komai ba yake buƙata ya rikitar da marar lafiya ya nuna masa wasu abubuwa, yana kaɗa hannuwa, yana limshe ido, yana dange da kai. To waɗannan wasu alamomi ne waɗanda suke koyayyu ne, ba kowa yake ganewa ba sai mutumin da yake da basira. Kaga yana kaɗa hannuwa, yana ɗan limshe ido, sannan a cikin sautinsa yana nuna maka a cikin maganganun shi shi na ƙwarai ne, kuma ya fi ka son wannan marar lafiya, ko kuma kai marar lafiyar ya fi ka son kanka, ya fi ka son kawarki. Daga cikin alamomi waɗanda suke bayyanannu, alama ta farko daga cikin alamun da ake gane ɗan dabo, idan an je wajensa farko zai tambaye ku, ku ba shi sunan marar lafiya, ku ba shi sunan mahaifiyarsa. Zai ce a ba shi sunan marar lafiya da sunan mahaifiyarsa. So da yawa haka kana zuwa wajensa sai ya ce ai sai an kawo masa suna, to addu'a ina ruwanta da suna, in har addu'a ce. Bawan nan da ya zo wajenka in har malamin Allah ne, to kawai addu'a za ka masa Allah ya warkar da shi, Allah ya ba shi lafiya. Maganar a kawo maka sunan shi marar lafiyar da sunan mahaifiyarsa, to menene wata tsiya ce mutum zai kulla da sunayen nasu? Kuma ta hanyar abinda ya sa 'yan dabo suke tambayar a ba su sunan marar lafiya da sunan wato mahaifiyarsa, me yiwuwa shi wannan shaiɗanin na aljan shaiɗani ne wanda bai yadda da aure wanda yake na shari'a, saboda shi yana ganin ya rikitar da kai kenan a jingina ɗa'i zuwa mahaifiyarsa ba mahaifinsa ba, domin a saba ma faɗar Allah subhanahu wata'ala, ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah. Ubangiji ta'ala ya ce ud'uuhum li'aba'ihim, ku kiraye su da sunan uwayensu, ku ce wane ɗan wane, ba wane ɗan wance ba. Annabi Isa alaihi salam, domin ba shi da mahaifi, Allah ya samar da shi ta hanyar uwa ba tare da mahaifi ba, don haka Allah yake jingina shi zuwa mahaifiyar shi Maryam. Amma ka ce wane ɗan wane, bai ya dacewa a shari'a, wane ɗan wance, an gane ku, sai dai in ya zamanto kamar lakabi ne, kiranye ne, ya riga ya bi shi, abin da ya dace a kirayi mutum da sunan shi da sunan mahaifinsa. To don haka takan iya yiwuwa ta hanyar shi shaiɗanin na aljan, domin ya saba ma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, zai sanya ɗan dabo cewa a nemi sunan marar lafiyar da kuma sunan mahaifiyarsa. Kuma kasancewar bugu da ƙari, ɗan dabo da yake tambayar a ba shi sunan marar lafiya da sunan mahaifiyarsa, domin akwai wata hanya ta dabo ta surkulle, wato da yake bi dangane da diba da suke yi a cikin taurari sai su hada sunan wannan marar lafiya da sunan mahaifiyarsa su hada wato da wasu zani da wasu burji a wannan lokaci ne za su yi kokarin wai sanin cewa a ina ne aka kai aka binne wannan sihiri wannan abin da muke so mu sani kenan alama ta farko daga cikin alamun da ake gane dan dabo tambayar sunan marar lafiya da sunan mahaifinsa ko kuma in wata bukata ta kai ka yace a sai ka ba da sunanka ka ba da sunan mahaifinka ko kuma shi wanda kake neman wannan kin a ce ka ba da sunan shi alama ta biyu daga cikin alamun da ake gane dan dabo idan an je wajensa zai nemi cewa a kawo masa wani abu daga cikin abu wanda yake na atharikin shi marar lafiyar in ma yace a kawo guntun tufafinsa ko a kawo bulbudin gashinsa wanda yake caji kai ko a kawo masa masarcinsa ko kuma yace a kawo masa rawaninsa da abin da yake kama da haka sai ya nemi cewa a kawo masa wani abu daga cikin abubuwan da suke shafar jikin wannan marar lafiya in ma a kawo gashinsa ko a kawo guntun tufafinsa ko ya ce a kawo masa takalminsa ko a kawo masa tufafinsa ko wani abu da yake kama da haka me yasa ƴan dabo suke haka domin suna da kudirin cewa duk wani abu da yake shafar gangan jikin dan adam to yana da tasiri game da wani abu wanda suke kullawa na daban su da sihirinsu wanda kada mu manta a bayani da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za a masa sihiri da ni aka gama aka masa da bulbudin gashin shi na macajin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake caji kai aka dauka aka hada aka masa so da yawa zaka ga mutum an zo an yanki tufafinsa musamman wannan al'amari kuma yafi kasancewa a tsakanin mata da rashin tsoron Allah ko a dauke takalmi ko a sace wani abu a dau wani abu dai wanda da shine za a kai ma dan dabo ya hada yayi kulle kulle to dan haka anan abin da muke so mu sani duk lokacin da aka je wajen mai magani ya nemi cewa a kawo masa wani abu wanda ya shafi jikin marar lafiya to a tabbatar da cewa dan dabo ne alama ta uku daga cikin alamomin da ake gane dan dabo so da yawa in an je wajen dan dabo zai nemi cewa a kawo masa dabba mai sifa kaza in ma yace a kawo masa bakin dan akuya ko a kawo fara akuya ko a kawo masa farar kaza ko bakar kaza ko wake-wake ko a kawo masa tantabara ko a kawo menene wannan tinkiya mai kulli ko menene zaka ji ya nemi cewa a kawo masa irin waɗannan abubuwa wanda ba na mantawa nan da wasu shekaru da suka gabata akwai wani da ya zo daga wani gari na arewa da ya zo sai ya same ni sai yake cewa wani aiki ne za su yi wanda mun yi sabo da shi ne a can gadas sai yace wani aiki ne wai za su yi sun sha yawo sun wahala abinda suke nema bakin sa wanda yake kallon yamma kasuwar da suka je tafi a lissafa bakin sa wanda yake kallon yamma a iske bakin sa a kasuwa wanda yake kallon yamma ko nawa ne sayan shi za su yace da kin suka samu to dan haka duk lokacin da mai magani ya nemi cewa a zo masa da wata dabba mai sifa kaza an gane ku to wannan a tabbatar da cewa dan dabo ne domin in aka zo masa da wannan dabba zai yanka ta ba tare da ya ambaci sunan Allah an gane ku wannan aljanin shi za a ma yanka ko ya zamanto in ma ya yanka to zai yanka ta ne ba da sunan Allah ko da ba aljanin bai yanka ba haka nan za a yanka ta kawai da harka ta dabo kuma so da yawa in an yanka wannan dabba da zai ce ka kawo dabba in an yanka jinin sai ya baka sai ya ce aje a shafa ma mara lafiyar a inda yake jin radadin ciwo, kuma so da yawa in an kawo masa in yayanka zai baka wannan, sai ya ce aje a jefa ta cikin wani bauren gida can inda babu mutane, aje a jefa ta can. Wa aka jefa ma aljini aka kai ma in ka za ce aka yanka, sai ya ce a kai ta can aje a yadda ta. Wani dan uwa da ake bani labarin shi, wai shi yana daga cikin wai laƙaninsa, wai da yake wai rami yake a cikin ƙasa ya binne zakara yayi kwana uku kuma a tono shi da rai. To kaji wani dan uwa cayi sati, kuma wani bawan Allah yake gaya min ya kai ma wani ziyara, sai ya ji kaza tana kuka a ɗaki. Wallahi yace wani minene da ya waiwaya, yace zakara ne an hige shi da ran shi, kuma duk an sussuka allura a jikin shi jini yana zuba, kuma wai a sunan madani ne an hige shi da ran shi. Kaga wannan rashin imani. Wannan alama ta uku daga cikin alamun da ake gane dan dabo ya nemi cewa a kawo masa wata dabba mai sifa kaza, ya ce a kawo masa. To wannan ka tabbatar da cewa duk wanda ya nemi haka dan dabo ne. Alama ta hudu shine zai rubuta wasu sakandani da wasu haruffa, an gane ko ɗaiɗaiku a jikin wannan kin, sannan sai ya haɗa wato waɗannan adadi ya kalli wasu harka waɗanda suke na surkulle na taurari, sai ya rubuta wato sunayen waɗannan taurari a jikin wannan, sai ya ba mara lafiya ya ce masa wato ya je ya riƙe wannan. Ƙarin bayani akan na gaba da na baya da muka yi na uku, na cewa ya nemi cewa a kawo masa dabba wadda take kenan ya ayyana cewa dabba kala kaza. Shekul Islam Allah ya ji kansa yake cewa domin su shaidanin aljannu galibi an fi samun su wato a gidaje waɗanda suke baure da cikin dokar daji, da wurare waɗanda suke na kazanta, da wurin da ake zubar da shara da makabarta. Don haka in an yanka, sai ya ce ka kai wannan wuri ka je ka yadda. Idan aka kai aka ajiye ba kowa aka ajiye ma face shaidanin, shaidanin sa shi wannan dan dabo shi aka kai aka ajiye ma kenan. Alama ta hudu shine muka ce kitabatuhu lilqalasim, zai rubuta wasu sakandamai, an gane ko me ake cewa sakandami shine sai a ja wani kara, sai a yi wasu harfa a jikinsa, sannan sai ya hada da sunayen zani wanda yake na burji, ma'ana abinda ake cewa burji su ne hanyoyi waɗanda suke na taurari, da sunayen waɗannan taurari, sannan sai ya ba mara lafiya. To wannan ita ce alama ta hudu daga cikin alamomin wato da ake gane ɗan dabo. Alama ta biyar, za ka ji shi ɗan dabo wani lokaci in an je wajensa, sai ya kwashi karanta wasu ayoyi na Alƙur'ani da sauti wanda yake maɗaukaki. Idan ya yi sama sai ka ji ya limsa, kuma ya yi ƙasa kamar jirgi ya je sauka, kuma ƙarshen karatun sai ya cike shi da wani gunguni wanda ba abinda za ku gane me yake faɗa, ba kwa jin harfan da suke faɗa, domin kalimomi ne waɗanda suke na shirka. Me yake nihi haka? Domin marar lafiya in ya ji ayoyin Alƙur'ani a farko, kenan al'amura za su rikita ya kasa gane hakikanin wannan mai magani. Farko sai ya ɗauki ayoyi na Alƙur'ani da sauti wanda yake maɗaukaki, sannan sai ya limsa, a ƙarshe sai ya ringa wasu gunguni, yana wasu gunguni, ka kasa gane me yake faɗa. To suna yin haka ne ba don komai ba, don wato su jefa ma shi wannan marar lafiya wani tunanin kamar cewa shi wannan boka kenan yana ma marar lafiya magani da Alƙur'ani. Kuma yaya za a yi shi ɗan daban ya samu gamsar da shaidaninsa? Dole sai ya gauraya ayoyi na Alƙur'ani da kalmomi waɗanda suke na shirka, sannan shaidanin shi zai yarda da shi ya bashi haɗin kai. Alama ta shida, wato daga cikin alamun da ake gane dan dabo idan an je wajen sa zai dauki wata laya ta shirka sai ya ba marar lafiya wanda a cikin layar wani zane ne wanda akwai lambobi a cikin sa da wasu harfa sannan sai ya umarci cewa shi marar lafiya ya rike wannan laya fa kwarai kada yayi wasa da ita kuma kada yayi sake ya kunce ta ya ga abin da yake ciki me yasa suke haka saboda kasancewar shi dan dabo idan ya kulla dabo to yana da shaydani wanda yake wakilta shi wanda yake kula da tsaron wannan dabo nashi dan kada wani dan dabo kwatankwacin shi ya shirye wani dabo ya turo wani shaydani ya zo ya bata wannan dabo da yayi ka san shi kanshi boka yana tsoron boka dan uwan shi wannan boka zai iya kulla sihirin shi yayi daban shi wani boka kuma sai ya zo ya bata daban nashi to shi yasa wani lokacin idan suka yi irin wannan laya ta su ta shirka wanda kalimomi ne na shaytani sai a ce ma marar lafiya maza ya kula da ita kada yayi wasa da ita kuma kada ya sake ya buda saboda in an buda ta to a iya itikadin sa daban shi ya lalace domin kuma yana da shaytanin da yake kula da wannan wato daban da ya bada alama ta bakwai so da yawa dan dabo yakan umarci marar lafiya cewa ya kaurace ma jama'a iya wani zamani kayyadadde ya ce masa kada ka sake ka zauna a cikin jama'a kwana uku ko kwana bakwai ko kuma kwana arba'in ka je ka samu ɗaki mai duhu ka shiga ka zauna ɗakin da hasken rana baya shiga shine yan dabo suke kiran shi alhijiba sai a ce marar lafiya ya fita daga cikin mutane ka je ka zauna a ɗaki mai duhu inda hasken rana baya shiga sai ka samu iya wannan kwanukan da ya kayyade maka me suke nihi da haka kasancewar anan domin neman gamsar da shaydaninsu in suka ce marar lafiya kenan ko wanda ya zo domin wasu bukatu a wajensa suka ce ya je ya zauna a cikin ɗaki mai duhu ya fita daga cikin jama'a kaga anan yayi kamantacce ne ya da shaydanu yanda shaydanu galibin mazauninsu cikin duhu ne an gane ko cikin duhu ne ba sa zama a cikin haske mafi yawa shaydanu kenan shi kuma wanda yayi kama da kai kafi son shi kafi kaunarsa kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina kafaru awliya'ukum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat wadanda suka kafirce ma ubangiji masoyansu wato yace shaytani ne shaytani shine masoyansu an gane ko awliya'ukum at-taghut wato shaytani wato shaytanu sune waliyansu yukhrijunahum minan nuri suna fitar da su daga haske na imani ila dhulumat wato zuwa duhu wanda yake da kafirci to dan haka kenan duk wanda zai ce ka kaurace ma jama'a kada ka zauna a cikin jama'a iya zamani kaza to ka tabbatar da cewa dan dabo ne ko ya ce ka je daki ka zauna dakin da hasken rana ba ta shiga ko kaza kar ka fito daga daki sai rana ta fada ko kuma kar ka sake rana ta hudo maka a waje to wannan duka nau'i ne wanda yake daga cikin alamun da ake gane dan dabo alama ta takwas so da yawa dan dabo yakan umarci marar lafiya ya ce masa zuwa kwana kaza kada ka sake ka shafa ruwa a jikinka so da yawa suke kayyade musu kwana 40 cewa kada ka shafa ruwa a jikinka me yake nihi da cewa kada ka shafa ruwa a jikinka tsawon kwana 40 dan ka kasance kazamta ka zama najasa shaydanu kenan su samu damar kusantar ka domin shi shaydani ya fi son kazanta wani daga wurin kwancin shaydani shine wurin kazanta duk wanda yake tare da kazanta to shaydani ya fi kusantar shi to sai ya ce kawai ka je ka zauna tsawon kwana 40 ko wasu kwanuka kasa da haka ko sama da haka ya ce kada ka shafa ruwa a jikinka to wannan alama ce daga cikin alamun da ake gane wato dan dabo alama ta tara wato dan dabo so da yawa yakan ba mutumin da yaje wajensa wani abu wanda yake na dabo sai ya ce ka je wuri kaza ka binne shi ka je ka yi rami a cikin ƙasa ka binne shi ko ya ce ka je ka samu wani kogo ka jefa ko ka je ka daga dutse ka danne, ko ka je ka binne akan kabari, ko ka je ka binne a magamar hudu, ko ka je ka binne a katan murhu, ko ka je ka binne a wuri kaza, zai umarce ka cewa ka je ka binne wannan abu. Ba dan komai ba, idan an je an binne dan shaitanin nashi ya samu damar wato gadin wannan dabu kenan, kada wani shaitani ya zo ya tone ya je ya bata. Shaitanin wani boka ya zo ya tone, shine zai ce ka je kai rami ka binne, sai ya wakilta shaitanin shi je ya ci gaba da gadi. Alama ta goma, so da yawa wani lokaci dan dabo yakan ba mutumin da ya je wajensa domin neman biyan wasu bukatu ko marar lafiya da aka kai masa, sai ya ba da wasu takardu da wani rubutu, sai ya ce a je a kona su a turara su, ka je ka yi turare da su. An gane ku? Ko wani abin da ya yi kama da haka, sai ya ce a je a turara. Kar mu manta bayani ya gabata a darasinmu na tauhidi, duk wani magani da ake turarawa da sunan cewa wani maganin sammu ko wani maganin miyagu da sauransu, su wani maganin baki, wannan dukkan su shirka ne. Amma shirka ce wadda take karama in kayi kudirin cewa wannan maganin shi ne sababi, amma in kayi kudirin wannan maganin shi yake warkarwa wanda ka turara, shi ne maganin baki, shi ne maganin miyagu, shi ne maganin sammu, to wannan shirka ce babban mutum ya kafirta ya fita daga cikin addini. Duk wanda zai baka magani na cewa a je a sha, a yi wanka, a turara, to wannan sa shi a layin bokaye. Allahumma sai dai in ya kasance kamar maganin wankan kuraje ne gare ka, rashin lafiya ce a jikinka ga ta a bayyane, wanda ana buƙatar wannan magani ya ratsa jikinka kenan, jikin wannan rashin lafiya da kake tare da ita, to wannan ba laifi, saboda abu ne wanda yake zahiri. Ko kuma kasancewar ga cuta ce a bayyane a jikinka, cewa a turara mata wannan hayakin maganin ya shiga cikin ciwon domin ya warke da izinin Allah, to wannan shi ma ba da yafi. Ko misali mura ce kake yi, sai aka baka wani magani na mura, shi turara shi ake a shaki hayakin, wannan shi ma ba da yafi. Amma a ce maka je ka turara maganin mayu ne ko maganin sammu ne ko maganin baki, wannan duka nau'i ne na shirka, baya halatta. Amma in an tabbata ga ta rashin lafiya ce a bayyane, aka ce ga maganin da za a yi wanka da shi domin da izinin Allah wannan cuta wadda take ga ta tawurki, to wannan ba laifi. Ko kuma rashin lafiya ce gare ka a cikin jikinka, in ma a cikin jininka ko a cikin fata ko kuma a cikin cikinka, a baka magani a ce ka je ka sha, da izinin Allah za ka samu lafiya, to wannan ba laifi mutum yakan iya yi. Amma na haka kawai a rubuta wasu takardu a ba ta a ce ka je ka kona waɗannan, ko ya kulle wasu magungunan shi ko kan ya baka ka ce ka je ka kona ka turara, to wannan alama ce daga cikin alamomin da ake gane shi. Alama ta 11, so da yawa boka in an je wajen shi zai ba marar lafiya labari game da sunan shi da sunan garinsu, kuma da mushkilar da ta zo da shi, matsalar da ta zo da kai, sai ya gaya maka ya ce kaza ne ya kawo ka. Akwai wani da aka yi shi a nan arewa, in ka je har yan gidanku sai ya zana maka. Ba ta kowace hanya ba ya san wannan, illa ta hanyar wato shi shaidanin, domin shaidanin shi kafin a zo wannan lokaci daman ya san wannan marar lafiya, ya san halin da yake ciki, ya san yan gidansu. Sai ka yi ta mamaki, daga zawwa ya kama sunanka, kuma ya faɗi garinku, ya faɗi matsalar da ta zo da kai. Wani dan uwa yake gaya min, wani boka da ya bayyana a nan, wani lokaci wata shekara an je an yi cincirindo yana ba da magani, ashe yana da ɗan kuri, sai su zo a cikin jama'a su zauna a yi ta bayani, ya ringa nuna maka shi ma ya zo ne neman waraka, sai ya yi ƙoƙarin sanin sunanka da rashin lafiyar da ta kawo ka. Kafin ka samu shiga layin ka, ya zo sai ya je ya samu ganawa da shi, sai ya faɗa masa mai kama kaza, zai shigo ga matsalar shi, kuma sunan shi wane, kana shigowa kawai boka sai ya kama sunanka. yace kuma kaza ya kawo ka. Alama ta 12 ta nawa ce muka gana? 11 koto. Alama ta 12 kuma su da yawa in an je wajen boka yakan rubuta wasu rubutunsa da wasu harfa wato a cikin kasku. An gane ku? A cikin kasku zai rubuta ku abin da yake kama da haka. Ku cikin wata ƙwarya idan ya rubuta sai ya ce ka je ka sanya ruwa ka wanke ka sha. A jikin wani kasko ko wani tangaran za a yi rubutu sai a zuba, sai a ce ka je ka zuba ruwa ka wanke ka sha. Zai rubuta wasu kalmomi waɗanda suke nasu ne shirka na dabu, a ce ka je ka wanke ka sha. Sannan alama ta an gane ku? Alama ta 13 wato so da yawa in an je wajen shi zaka ji yana zance da wasu mutane waɗanda ba kwa ganin su a matsayin, sai ku ji shi yana maganganu da wasu waɗannan mutanen, sai ku ji yana cewa yana neman izini ko kuma yana ba su izinin cewa su shigo. Sannan ku da zuwa kai kuma kai kadai ne a wajen shi ko ku biyu ne, sai ya ringa magana da wasu na daban, sai ya ringa bayyana cewa ai wannan marar lafiya fa bai zo ba nan face kawai dan yana son ku, yana kaunar ku, kuma ya tabbata cewa bukatar shi za ta biya a wajen ku. Haka zaka ji yana maganganu da wasu, yana maganganu da shedaninsa, wanda wani da aka yi shi kuma dubarar sa kasancewar ɗakin shi sai ya sanya randa katuwa, daga can sai aka ja tiyo nesa, aka ja ta ta je can bayan gida, daga mutun ya zo shikenan sai ya ringa magana da wancan, wancan shine aljanin nashi ta tiyo, zai ringa magana sauti kuma sai ya ringa fitowa ta cikin randa, sai ka ji sauti shi kamar ba na dan adam ba, ba na wannan ba. Kuma akwai waɗanda suke sa wani abu a hanci mai tsi-tsi-tsi, sai ka ci sai su ce maka wai suna magana ne da aljannansu. Wani makahu da ya auri wata aljana ya ringa ba da magani duka nan da zuwa shekara ɗaya ne, nan ya zauna kusan wani stasiyon na gari gabacinta, ba kai shekara ba, wasu 'yan uwa suka je wajen shi sai yake cewa sannun ku da zuwa, ai daga Najeriya kuke? Wai ina? Suka ce to, wai ya ce kun kashi ba ku yi sa'a ba, ku yanzu matar ta wata ta yi can wajen dajin ta sawa wajen ko ƙorohon ko ina. Su suka ce abinda muke so ka gaya mu sunanmu, kuma ka gaya mu bukatar da ta kawo mu. Kawai sai ya kwashi faɗa, ku mutanen Najeriya fa muku kure jama'a, su kuma makwabtan shi ne a nan suke. Misal da su ba. Ya kwashi faɗa, wai shi aljana yake aure da ita. Kuma ba yaro ne ma ko wani saurayi ne ba, wani makabu. Wai ya samu wai lagani wata aljana ce yake aure da ita, wai ita take ba shi magani yake warkar da mutane. To dan haka dai abinda muke so mu sani, alama ta 13 zai ringa maganganu da wasu jama'a waɗanda ku ba kwa ganin su a wannan mazauni, har ya ringa ba su izinin su shigo ko ya ringa nuna musu cewa ga abinda ya kawo wannan, yana son su, yana kaunar su, kuma ya san suna da ikon ba shi lafiya, dan haka ya zo nan. To duka suna yin irin haka ne dan su nuna ma marar lafiya cewa su ba aikin su aiki ne wanda yake mai ci. Alama ta 14 wato shine so da yawa zaka ga marar lafiya, wannan dan dabo zai umarci marar lafiya cewa ya sanya wato sabon tufafi, amma in ya sanya wannan sabon tufafi in za a masa maganin sai ya ce sai an dinka mishi sabon tufafi, idan aka dinka sai ya ce a tsaga rigar bangaren dama ko kuma ya ce a cire aljihun a dinka shi a baya da abin da yake kama da haka, ko ya ce maka sai an kawo sabbin tabarmi, sai an kawo menene da sauransu, sai an dunka sabbin kaya. Shi kuma suna yin haka ne domin su tabbata cewa ashe shi wannan da ya zo wajensu duk abin da suka gitta masa na sharɗi da duk umarnin da suka masa ba zai saba musu ba. Alama ta 15 wato ɗan dabo, inda ya cika ɗan dabo in dai watan Ramadan ya kama to bai ya karɓi baki duk wanda yaje wajen shi bai amsa shi kuma musamman a cikin watan a cikin 10 na ƙarshen Ramadan haka nan idan ka dauka a kwanuka 10 na farkon Zulhijja to dan dabu baya karɓan marar lafiya baya karɓan mutumin da yaje wajen shi me yasa saboda a cikin wata na Ramadan ana daure shaytanu galibi ba sa samu biyan bukatu akan abubuwan da suke yi shi kuma in ka dauki kwanuka 10 na farkon Zulhijja domin babu yinin da shaytani ya fi kaskanta ya fi wulakanta sama da yinin Arafa in ka je in a cikin Ramadan ne sai ya ce sai bayan sallah in a cikin watan Zulhijja ne sai ya ce sai bayan sallah talayya kenan a cikin waɗannan kwanuka da cikin Ramadan musamman 10 na ƙarshe da 10 na farkon Zulhijja dan dabo galibi baya karɓar jama'a alama ta 16 duk mutumin da ya zamanto yayi kokarin katangance kansa da zikiri wanda yake na shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ana zuwa wajen shi sai ya ce a shi wannan ba aikin shi bane ba ya iya ba me yasa saboda kasancewar ya san shaytane shi ba yanda za a yi ya shiga hanyar wannan bawon Allah wani ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sulqanun illa man ittaba'aka minal ghawi duk mutumin da ya zamanto yana nacewa akan zikiri akan addu'o'i to dan dabu baya karbar shi daga anje kawai zika jikin shi za ta ringa tashi zai tabbata cewa shaytane shi ba yanda zai yi da wannan alama ta 17 daga cikin alamomin da zamu zana so da yawa dan dabo in an je wajen sa zaka samu wani kwano a gaban sa wata tasa a gaban sa akwai ruwa a ciki wanda wannan ruwa a ciki so da yawa kuma akan kawo bawali na yaro karami sai a zuba a ciki a cikin wannan ruwa so da yawa zaka ga dan dabo ya sanya aljaninka ya zo maka da abinda yake cewa an binne maka na dabo a cikin wannan ruwan za a ce ka leka ka gani idan wani abu ne kake da bukata kai tsaye za a zo a nuna maka abin a cikin ruwan take yake wani dan uwa da kanshi yake gaya mu suka dan samu kai kawo tsakanin shi da wani yaje wajen wani ana ce masa wai malami da yaje kawai a cikin ruwa yace aka kawo masa wannan mutuma aka nuna masa shi kuma aka bashi allura aka ce su ki inda yake so a jikin shi yace ya ringa karkarwa hankalin shi ya tashi so da yawa zaka samu da wani ruwa a cikin tasa a cikin tangaran a gaban sa wanda abubuwa zai ce maka kale ka a ciki zaka gani wanda so da yawa in dabo suna haka shaytane shi zai sa ya zo maka da abu wannan ba dan bakin su kenan ba waɗannan su ne galibin alamomi alama 17 wanda ake gane dan dabo a gulguje kashi na biyu alamomin da ake gane wanda aka masa dabo alama ta farko zaka ga mutum yana bushire ma ambatan Allah yana kaurace ma ayyuka na ibada duk wani abun da yake da alaka da addini zaka samu mutum yana kyamar shi alamar ta farko daga cikin alamun wanda aka masa dabo da mutum ne mai kokarin ibada sai kaga yana nisantar harka ta addini zaka ga duk abin da yake da alaka ta addini yana nesa nesa da shi yana kyamar shi an gane ku kuma yana yawan bujirewa game da ambaton Allah to wannan alama ta farko daga cikin alamun da ake gane wanda aka masa dabo alama ta biyu daga cikin alamun da ake gane wanda aka masa dabo zai ringa yawan mafarki wanda yake mai firgita suwa galibin mafalkan shi za su zamanto mafalkai ne waɗanda suke masu tsoratasuwa masu firgitasuwa alama ta uku shine yawan ciwon kai wanda yake mai tsanani kullun ciwon kai za ka samu mutum a kullun yana da ciwon kai mai tsanani alama ta hudu za ka same shi da yawan rikici da yawan jayayya ga al'amarin da bai taka kara ya karya
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك